أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. ما سورارو السلام عليكم بركم da sake saduwa a cikin sabon shirinmu na fatoyin rahama, inda ni Shehu Bala Kabara nake gabatar da wannan shiri a halin yanzu tare da Shehu Malaminmu Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemo. Za a iya aiko mana da sakonnin tambayoyi ta shafinmu na yanar gizo, wato adireshinmu na yanar gizo, wato fatoyin rahama @yahoo.com, ko kuma a dandalin sada zumunta na Facebook, ko kuma a aiko mana da rubutattun tambayoyi kamar yadda aka saba. Akaramakallah. Bismillah.
Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Amma ba'du, ƴan uwa masu sauraron mu a wannan lokaci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kamar yadda jiya muka fara magana akan abubuwan da Imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala ya ambata wanda za su taimaka wa bawa wajen ya guji saban Allah, wajen barin abubuwan da Allah ta'ala ya haramta, ya hana bawansa aikatawa, abubuwan da za su taimaka wa bawa ya zama mai haƙuri wajen kaucewa saban Allah. Mun faɗi abubuwa biyar da ya ambata. Na shida shine mutum ya mutunta kansa, ya mutunta kansa, kada ya jefa kansa cikin abin da zai zubar masa da mutunci, ya rage masa daraja da martaba, ya sanya shi ya zama cikin kaskantattun mutane. Wato idan mutum ya san cewa aikata laifi kaza zai zubar masa da mutuncin da ake ganin shi da shi, zai lalata masa mutuncinsa cikin jama'a, ya zubar masa da darajarsa da martabarsa, babu shakka in yana wannan tunanin to zai kokarin gujewa inda Allah ta'ala ya hana shi, zai yi kokarin kauce ma wannan saban. Abu na bakwai, mutum ya zama yana da cikakken ilimi, ya san mummunan karshen saban Allah da irin abinda saban Allah yake haifarwa bawa na cututtuka iri-iri daban-daban, na zahiri da na baɗi. Daga cikin irin cututtukan da saban Allah yake haifarwa bawa akwai sawadul wajhi, fuskarsa za ta dafe, za ta yi baki, zuciyarsa za ta yi duhu, zai zama cikin damuwa da takuruwa da bakin ciki da raɗi da zai rika damunsa a zuci kullum, zai zama cikin kalak, rashin kwanciyar hankali, zuciyarsa ba ta taɓa nutsuwa ba, zai zama al'amarinsa kullum a rikirkice suke saboda saban Allah. Saban Allah zai sanya shi ya zama mai rauni wajen ya ga ya tirje wa makiyinsa, wanda shine shedan. Saban Allah zai sa bawa ya cire sitirar mutunci da Ubangiji ta'ala ya sa masa, wanda Allah ta'ala ce wa libasu taqwa zalika khair, wato sitirar tsoron Allah ita ce mafi alkhairi, wato ita ce mafi alkhairi daga sitirar da mutum zai sa ta zahiri wanda zai ado da ita. To ado da tsoron Allah, ado da takawa a baɗini su ce tafi kyau. To saban Allah zai cire masa wannan rigar, ya ga masa ita, ya tsiraita shi. Sannan saban Allah zai iya sa shi cikin wato fadawa cikin wani tsanani, wani kunci. Saban Allah zai iya sa wa zuciyarsa ta kekashe, kuma ya zama cikin dimuwa a cikin al'amarinsa, domin Allah ta'ala wanda shine ke jibantar al'amarinsa, shine mai taimakonsa, zai yi watsi da shi, zai kyale shi. Kuma makiyinsa mabayyani wanda shine shedan, zai yi tawallinsa, wato zai jibinci al'amarinsa, zai zama abokin shedan ne wanda shi ke wato tarere al'amarinsa, Ubangiji ta'ala kuma zai kyale shi. Sannan ilimin da yake da shi zai rika bacewa, zai rika raguwa, zai rika manta abinda da yake da shi ya sani, ko kuma abinda da ya sani zai rika yin rauni. Sannan rashin lafiya da take zuciyarsa za ta yi ta karuwa, wanda har za ta kai ba ta da wani magani sai mutuwa. To kaga cuta ta kai inda ta kai, duk cutar da gwamma mutuwa da ita, to babu shakka wannan cutar babu irinta. Kafa bika da'an an tara al-mauta shafiyan wa hasbul manaya an yakunna amaniyan, kamar yadda mutanabbi yake faɗa. Domin zunubi duk saban Allah in yayi yawa yana kashe zuciya. ya daga cikin irin su'ul aqiba munan aqiba ta saban Allah tana gare da kaskanci bayan da mutun yana cikin izza duk izza mutun in ya zama mai saban Allah ne to sai ya kaskanta za ta sa mutun ya zama wato kamar fursuna a hannun makiyansa sune shedanu iblisai za su zama sai zama fursuna a hannunsu sai yadda suka yi da shi suke juya shi yadda suke so kuma yana jin tsoron su tsoro na ƙarshe sannan ya zama shi bai da wani tasiri a rayuwarsa bai da tasiri a gidansa bai da tasiri a masarautarsa in mai sarauta ne bai da tasiri a ma'aikatarsa in wani shugaba ne ubangiji duk zai kwace masa wannan yana daga cikin tasirin wato mummunan tasiri ko mummunan aqiba na saban Allah wato mutum zai waye gari cikin tsoro bayan da yana kwanci tana cikin kwanciyar hankali zaka samu akhwafun nasi ashadduhum isa'a wanda yafi sabawa Allah yafi kowa shiga tsoro da ainihin fargaba wanda yafi kowa yiwa Allah da'a yafi kowa nutsuwa da kwanciyar hankali sannan zai zama kullun cikin kewa yake gani yake ba kowa tare da shi zai rika jin shi kadai ne wato kowa ma baya san shi haka zai rika jin kansa haka ne daga cikin mummunar aqiba ta tsoron Allah shine ya ta saban Allah shine za ta raba shi da yarda ta ubangiji ta ainihin saukar masa da hushin ubangiji a kansa sannan nutsuwar zuci zai rasa ta kullum zai kara nesa da ubangijinsa ne sannan tsoron Allah da saban Allah zai jefa cikin rijiyar nadama wanda ba zai gushe ba yana ta nadama ta har abada duk sanda ya ji wani daɗi to sai kenan wannan daɗin ba zai je ko ina ba zai gushe zai yi rauni kuma nadama za ta biyo baya saboda babu amfanin daɗin da mutum zai ji nadama ta biyo bayan wannan daɗin babu amfanin daɗin da mutum zai ji azaba ta biyo bayan sa saboda haka ƙarshe ya samu kansa cikin azaba ta wutar jahannama azaba ta narul lahil muqada allati tattali ala al afida wutar Allah da take ruruwa wacce take tsinkaye zuwa ga zukata hakanan saban Allah yana sabbaba talauci wato talauci na zuci talauci na imani wato imanin sa kullun zai ta rabuwa imanin bawa shine rasu mali shine jaransa to duk sanda mutum yake da imani to zai zama yana samun riba wacce take ba kankanuwa ba riba mai yawa idan ya rasa jarinsa to zai waye gari talaka futuk ta bangaren imani babu komai na imani a cikin zuciyarsa to ko dai ya kokari ya nemo wa kansa wani jarin ta hanyar tuba na gaskiya ya dage dantse ya koma ga Allah ya dawo da kansa mutuncinsa ko kuma a'a ya ci gaba da zama cikin saban Allah imaninsa yana ja da baya talaucin zuciyarsa na karuwa kaga anan yana cikin asara wacce take wa dakanuwa ba har ila yau yana daga cikin abinda saban Allah yake tattare da shi na su'ul aqiba na mummunan karshe yana sanya tawayar arziki domin bawa ya aka haramta masa arziki saboda zunubin da zai yi kuma da zo cikin wani hadisi da Ibn Majah da Hakim suka rawaito shi su malamai na hassana shi su suna cewa yana da launi a isnadin sa cewa innal abda la yuhram ar-rizqa bid-dambi yusibuhu lalle bawa ana haramta masa arziki saboda laifin da yayi haka nan daga cikin abinda saban Allah zai haifan masa zafu badani jikinsa zai rauni ya zama mai rauni a jikinsa sannan zai kawar masa da haiba wato kwarjini da yake da ita domin kwarjinin nan zai same ta ne idan ya sa rigar da'a ga ubangiji a jikinsa to sai ya rika masa kallo na kwarjini a duk lokacin da ya ce rigar da'ar Allah daga jikinsa to kuma mutuncinsa zai zube ne kwarjinin da yake ji da shi zai neme shi ya rasa haka nan daga cikin irin su'ul aqiba ta saban Allah takan haifar da kiyayyarsa a cikin zukatan mutane za su ji ba sa son shi kamar yanda mutumin da Allah yake so yake son Allah ubangiji zai jefa soyayyarsa cikin bayansa tun daga mala'iku da suke sama har sauran mutane da suke ƙasa su suna son shi to haka nan wanda Allah ta'ala ya fushi da shi haka Allah zai jefa kiyayyarsa cikin zukatan bayansa cikin mala'iku su ji ba sa san shi kuma kowa ma da kowa ya rika jin ba ya san shi. Sannan yana daga cikin abinda mutum yake samun kansa a ciki na asara a dalilin saban Allah shine asaran lokacinsa. Lokacinsa da idan ya tafi ba zai taɓa dawowa ba har abada. To ya tozarta lokacinsa cikin abinda zai cutar da shi ba abinda zai amfanar da shi ba na saban Allah. Haka nan daga cikin abinda saban Allah yake haifarwa bawa na su'ul aqiba yakan haifar masa da wato abokin gabansa ya rika sa ran zai yi nasara a kansa. Kusan da ya zama mai saba wa Allah to shikenan baraka ta faru. Kuma kamar yadda Bahaushe yake cewa sai bango ya tsage kadangare ke samun wurin shiga. To kadangaren abokan gabansa za su samu wato gurin shiga saboda ya tsaga bangonsa da saban Allah. Hakanan daga cikin abin da saban Allah yake haifarwa yana haifar da ar-rainu wat-tab'u 'ala al-qalb. To zai jawo mutum wato tsaba akan zuciyarsa har ma ta kai Ubangiji Allah ya rufe zuciyar. Ya zama babu abin da zai shiga na saban na da'ar Ubangiji, babu abin da zai shiga na alkhairi cikin zuciyar. Domin bawa idan yayi zunubi kamar yadda manzo Allah yake cewa nukita fi qalbihi nuktatan sawda, nuktatan sawda za a yi bakin dugo akan zuciyarsa. Fa in taba minha saqula qalbuhu, idan ya tuba shikenan zuciyar sai ta dace haske. Idan kuma ya sake yin wani laifin sai a sake yin wani zana. To haka in yana yin laifi ana ta yin wannan dugon baki din har ya zamana dugon baki din ya rufe zuciyar gaba daya. To wannan shine ar-rainu da Ubangiji Allah ya faɗa shi kan labarana ala qulubihim ma kanu yaksibun, abinda suke yi na laifi ya riga ya rufe zukatansu. Daga cikin su'ul aqiba ta ma'asiya shine za a haramta masa halawatu ta'a, zai daina jin daɗin da'a. To da'a da wani zai yi in ya shiga sallah yana farin ciki yana murna, ko in yayi kyauta ko yayi sadaka yana murna, shi zai yi zuciyarsa a takure, ba zai taɓa jin daɗin wannan ba. Domin imanin da yake cikin zuciyarsa da kwaɗayin abin da yake lahira shi zai sa shi ya ji daɗin abin da yake na bautar Allah. Idan kuma akwai saban Allah to wannan daɗin da zai ji ko wannan imanin da yake cikin zuciya zai rika yin rauni. To idan har zai yi rauni to ba zai ji daɗin wannan da'ar da yake yi ba. Haka nan daga cikin irin abin da saban Allah yake haifarwa su'ul aqibarsa yakan sa mala'iku wato su yi nesa da bawa, su bijirewa bawa. Allah da mala'ikunsa da bayi na kwaye duk za su bijirewa bawa. Domin idan bawa ya bijirewa da'ar Allah ya shagalta da saban Allah, sai Allah ya bijire masa, mala'iku su bijire masa, bayan Allah na kwaye su bijire masa. Kamar yadda idan ya fuskanto Allah da zuciyarsa da da'a ga Allah sai Ubangiji Ta'ala ya fuskanto masa da zukatan bayansa zuwa gare shi. Hakan yana daga cikin su'ul aqiba ta saban Allah. Saban Allah yakan jawo wato zunubi, yakan jawo wani zunubi. Duk sanda mutum ya yi zunubi bai tuba ba to wannan zunubin sai ya haifar da na biyu da na daya su haɗu su haifar da na uku, sannan su ukun su haifu su haɗu su haifar da na hudu. Haka za su yi ta yi har ya zama ya nitse cikin zunubai, ya zama na zunubai sun kewaye shi ta ko ina. Sai Allah Ta'ala ke cewa hatat bihi khati'atuhu, wato sabansa da yake ya sage shi ta ko ina. Yasa wani daga cikin magabata yake cewa inna min thawabil hasanati alhasanata ba'daha, yana daga cikin sakamakon kyakkyawan aiki ya haifar da wani kyakkyawan aikin a bayansa. Kamar yanda min uqubati sayyi'a wa inna min uqubati sayyi'a sayyi'ata ba'daha, daga cikin uqubar mummunan aiki mutum ya ainihin yi wani mummunan aikin bayansa, wato ya haifar masa da wani mummunan aikin. Wannan duk yana daga cikin su'ul aqiba da mutum yakan iya ya same shi. Idan mutum yana tuna wannan to wannan zai sa shi ya rika gujewa saban Allah. Allah Ta'ala ya gyara mana zukatanmu, ya ba mu ikon yi masa da'a, ya yafe mana kurakuranmu waɗanda muka sani da waɗanda ma ba mu sani ba.
Amin summa amin. Allah Ubangiji ya ba mu ikon amfani da waɗannan nasihohi. Mallam tambaya ta farko ta fito daga Muhammad Awwal, ya ce menene ma'anar wannan hadisi wato alkausu amanin li ahalil ardi. walmujarratu babun minas sama'i.
To wannan da farko ya kamata ya san hadisin ba tabbatacce bane, hadisi ne mawdu'i, hadisi ne wanda bai inganta ba, hadisi ne na ƙarya. Hadisin ana jingina shi zuwa ga Abdullah dan Abbas, yana cikin littafin Al-Khatib al-Baghdadi da Abu Nu'aym a cikin Kitab al-Hilya ya rawaito shi cewa al-Qawsu, ana nufin Qawsul Quzah. Qawsul Quzah da hadisi ne cewa la taqulu Qawsul Quzah fa inna Quzah huwa ash-shaytan walakin qulu Qawsul Allah. Kaku ce Qawsul Quzah shine bakan gizo shine mai shanye ruwan nan ko shine Qawsul Quzah bakan gizo. To hadisin yana cewa kada ku rika cewa Qawsul Quzah bakan Quzah, sai saboda Quzah shaydan ne, sai dai ku ce Qawsul Allah bakan Allah. Sannan sai yace alwal qawsu fa innal qawsa amanun li ahli al-ard, shi wannan bakan gizan shi yake bawa mutanen da suke duniya wato aman, su shi yake sa su samu nutsuwa cewa ba halaka wannan ruwan da zai zo ba halakar da su zai ba. Sabanin lokacin Annabi Nuhu suka ce shi lokacin da aka ga wannan bakan gizan an zaci cewa ruwa ne, za a rizon mumtiruna, azu ruwa ne zai zo, shikenan karshe ya zama halaka. To shi ne yake cewa hadisin yake cewa shi Quzah din nan amanu li ahli al-ard, yana tsare mutanen duniya ne, yakan nuna musu sunu su cewa ruwa ba zai cinye su ba. Sannan al-majarra shine babbar halittar da Ubangiji Ta'ala yayi cikin ta dukkan al-majmu'atu shamsiyya, dukkan duniyoyi din da ake fada bakwai duk a cikin ta suke, daga rana har da su wata har da duniyar da muke kanta da sauransu. To aka ce ita majarra din kofa ce da take shiga babun minas sama'i yanshaqqu min wa babun fis sama, babun minas sama, kofa ce a sama wanda sama za ta tsatsage lokacin da alkiyama ta zo tashi. Amma hadisin bai inganta ba, akwai dai asar na Ibn Abbas da yazo al-qawsu amanun li ahli al-ard a cikin al-adab al-mufrad, amma ba marfu'i zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Saboda hadisin a matsayin maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai inganta ba.
Na'am. Sai tambayar da ta fito daga AIT Yola, yace menene ingancin hadisin da yace ba a karbar ayyukan masu gaba har sai sun shirya, shin yaya mutum zai yi idan yayi wa wanda suke gaba magana amma ya kiya saurare shi?
Na farko hadisin dai ingantacce ne, na babu ko shakka akai. Sannan shirya wanda ake nufi, gabar da ake nufi, wannan ya ga wannan ya kauda kai, wannan ya ga wannan ya kauda kai, wato ka ganshi ka kauda kai kamar ba ganshi ba, ko ka gaisa da kowa ka gaishe shi, shi ma in ya ganka ya maka haka, ya kawar da kai ko ya gaisa da kowa ki gaishe ka. To wannan ita ce gabar da ake nufi. Ita ta wa khairuhum man bada bis salam, mafi alkhairun su wanda zai fara yi wa dan uwansa sallama in sun hadu. Don haka in kai ka ganshi kana masa sallama, shi kaddara ma baya ansawa ko yana ansawa ciki ciki, to kai ka fita ka ganshi kai masa sallama, ka je inda yake zaune ka miƙa kowa hannu, shi ma ka miƙa masa hannu kun gaisa, to kai baka cikin wanda za a ce ba za a karbi aikin ka ba. Shi dai yanzu shi ta ragewa, in ya dawo shi ma ya rika yi maka sallama ya rika gaishe ka shikenan, amma in har zai ci gaba da kawar maka da kai kana kula shi baya kula ka, to kai ka fita daga cikin wannan ukuba din.
Na'am. Wannan kuma tambayar take cewa malam menene hukuncin zuwa gidan taron biki ko suna ga matan aure?
To shi karan kansa zuwan ba shi ne ke da matsala ba a shari'ance, wannan yana daga cikin babin mu'amala ne, al'ada ta mutane, ita kuma al'ada shari'a tana hukunta ta ne da abinda al'adar ta kunsa, mai kyau ne ko mara kyau. Matukar ba a riki al'adar ta kamar ita addini ba, al'ada inda take zama matsala yayin da za a riki ta a maida ta addini, a ta'allaka samun lada a kanta ko samun alhaki ga barinta, to wannan ta zama al'adar da ya kamata a yaƙe ta. Amma idan al'ada bata kunshi abinda Allah ya haramta ba, kunshi saban Allah ba, babu saban Allah a ciki, babu irtikabul mukhalafat, ba a saba Allah a ciki. To ita karan kanta al'adar ba ta zama laifi, da haka dan mace ta je gurin biki ko ta je gurin suna a gidan da ake taro in haihuwa za a ci abinci, wannan shi a karan kansa ba shine ke da laifi ba. Sai dan an je me za a yi? In an je za a zauna cikin mutunci, mata a junansu su zauna a cikin mutunci, za a hadu a cikin mutunci, za a rabu ba tare da an yi abin da yake fitsara bane, ba tare da abin da saban Allah bane, ba tare da an yi abin da Bahaushe yake cewa ke tare ni ba, to wannan babu komai. Sai galibi abin da yake faruwa shine abin da ake yi in an je, an je biki, a je party, a hadu maza da mata, a kirawo makada ma maza su zo a yi kida, a yi rawa, a yi waye, kaga wannan ko da biki ko ba biki ai haramun ne, haramun ne ko da biki ko ba biki. Sai haka shi bikin ba shi zai mai da abin haramun ba, daman shi karan kansa haramun ne. To in bikin ya zama ya kunshi wannan, to haramun ne. Ko walima ce aka kirawo, aka kirawo a ciki, aka yi abin da Allah ya hana a wannan walimar, ko aka kawo abincin da Allah ya hana a ci, ce an kira walima amma an kawo giya misali, an ce ayo watakila an gayyato masu shan giyar, haka aka musu giya su su sha, kaga ita karan kanta walimar ma shari'a ta kwadaitar a yi ta, amma tunda har za a yi abin da Allah baya so, to ta zama haramun. Ansa wannan gayyatar, ansa wannan gayyatar ya zama haramun ne. Saboda shi zuwa bikin da mata za su yi ba shine ke da hukuncin haramci ko halacci ba. Abin da za a yi idan an je, shi zai hukunta abun, shi zai ba shi hukunci. Kuma kamar yanda wani yake cewa kowa bata ya sani, kowa gyara ya sani, abu ne sananne. Abinda duk yake saban Allah da ake a gurin kowa ya sani, babu wanda zaka tare shi ya ce yi abin nan a shari'a ta ce yadda ai haka, halal ne kuma an yi daidai. Kowa ya san abinda ake yi wanda ba daidai ba. Mata da maza a hadu, a yi raye-raye, a yi shiga ta fitsara, a yi shigar da ba a halatta wa mace ta yi ta ba, in ba a gidanta ba ko a gaban mijinta ko a cikin muharramanta. A hadu wani lokaci ma mace da namiji a hadu, a yi rawa. Kaga waɗannan abubuwa ba na jin akwai wani musulmin da ya tashi cikin al'umma ta musulmi ya buɗe ido kan koyarwa ta musulunci da zai ce waɗannan abubuwan halal ne a shari'a a yi su. Babu shi, babu wanda zai yi wannan fatawar ko yayi wannan garajen. Za ka ga an san abin da ake yi ba mai kyau bane. To wannan shi yake hukunta zuwan. Amma inda za a je iya mata a junansu su haɗu, su yi kiɗan ƙwarya, su yi rawarsu a junansu, wannan babu wani abu, ba abin da zai sa a ce haramun ne yin hakan. Na'am.
Sai tambayar da take cewa malam, shin daga ina hijabin mace ya kamata ya tsaya?
To mace abin da ake so, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, mace ta balaga, ke gaya wa Asma binta Abi Bakar cewa idan mace ta balaga bai halatta a ga wani abu a jikinta ba sai mun da fuskarta da tafukan hannayenta biyu. Waɗannan su ne kadai aka yadda ta fitar da su, fuskarta, tafin hannayenta biyu. Su ba idan za a samu fitina sai ta rufe, inda duk ya zama akwai fitina, barin fuskarta ta abuɗe zai jawo fitina ga wasu, za su fitinu, to sai ta rufe. Amma dai al'asulu shine waɗannan aka yadda a gani. Don haka idan ta sanya sutura, to ta zama sutura ce satira, ta rufe ko ina a jikinta daga kanta har zuwa ƙafafuwanta, ba a san a gani. In ma za ta ja tufarta ƙasa, to babu wani abu, ce yarhina shibran, su saki abin tufafinsu su ja ƙasa ɗani ɗaya. Har ba ina ji Ummu Salama ce take cewa Rasulullah, to ai za a iya bin inda ba abin nan yake da najasa. Annabi ya ce tahiruha ma bada, in ta wuce nan da najasa ta ja inda kuma ba najasa, sai ta tsarkake inda ke da najasa. Saboda haka wannan shine sutura ya mace, sabanin yadda aka canza abin. Yanzu namiji ya take wando, mace kuma ta dangale suturar ta, wato sai aka yi akasin abin da Allah ya ce namiji ya dangale kayansa, mace ta kuma ja tufafinta. To shi dan sai ya ce a'a, shi ya canza, sai ya ce kai namiji ka take kayanka, ke kuma mace ki dage. To kaga wannan shine wato ainihin umarnin shedan da yake cewa wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah. Duk tsarin da Allah ya sai na umarce sun canza shi, cin canzin tsarin ubangiji.
Na'am. Sai tambayar da take cewa menene hukuncin yin sallah da atamfa mai dauke da hoton abu mai rai kamar tsuntsu ko mutum ko dabba?
Na farko, bai kamata a yi amfani da dab da atamfa da take dauke da abu wani abu mai rai ba a jiki, saboda an hana amfani da zane, musamman ma abinda za ka yi sutura a jikinka da sauransu. Sallah, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah da tufar da take da zane a jikinta, alam zane haka a jikinta, sai ya zama tana daukan hankalinsa, sai ya cire ta, ya ce a kawo masa wata ba ta da zane. Ituni bi an bijani ya ce ya bijam. Don haka kaga idan har wadda take da zane kawai ba hoto ba, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya jefar da ita, ya fasa yin sallah a ciki saboda tana jan hankalinsa. Ina kuma ga wacce take da zane? Idan mutum ko mace ta sa sutura da take da zane a jikinta, babu shakka wannan zanen zai iya jan hankalinta a cikin sallah, wanda bai dace ba, koda kuwa ba ma wani abu mai rai ba. To bare kuma abin da yake mai rai an hana a sa shi ko a yi amfani da irin wannan.
Na'am. Sai tambayar Shafa'atu Sulaiman Gayawa ta ce, malam, shin ya halatta a yi walima domin yin murna akan wani lamari wanda ba aure ba?
Ita kalmar walima tana nufin da'amul urs, kalmar walima a Larabci tana nufin abincin amarci. To amarya ta tare a yi abinci a ci, shi ne kalmar walima take nufi, da'amul ursi. Idan mutum ya yi abinci ya ci saboda wata murna, ya kira abokansa sun ci saboda wata murna, wannan babu laifi. Amma da sharaɗi, kada ya mai da abin qurba, kada ya mai da abin ibada da zai kusanci Allah da shi. Sai akwai bambanci tsakanin abin da za ka yi saboda farin ciki, kawai kana farin ciki ne ka gina sabon gida, ka gaici abokanka, ka ce yau ku zo mu ci abinci a gidana da na tare, wannan babu wani abu. Amma in ka ɗauki wannan abun wani bangare ne na bautar Allah, kana ganin in an gina gida ya kamata, kamar yadda aka san walima wannan wani abu ne na bautar, tunda ya zo a sunna, a sunnanci Annabi sallallahu alaihi wasallam har ya yi umarni aulim walau bishat. Kaga wannan ya shiga cikin babin sunnoni, wanda idan mutum ya dabbata su yana da ladan sunna. To idan mutum ya saka wani abu a cikin irin wannan babin alhalin baya ciki, to wannan ya yi ƙari a addini. Amma in ya bar shi a babin mu'amala, kamar yadda zan kirawo ka kantina in gayyace ka kantina na bude don ka gani, in ka zo in haɗa maka abinci ka ci, wannan babu komai. Kamar yadda in na bushi iska haka kawai in ji cewa yau ya kamata duk abokaina mu ci abincin rana a gidana, da a yi waya a gaya musu cewa a gidana za a ci rana da abinci, a haɗu a ci, a yi hira, a yi murna, a watse, wannan duk babu komai, yana cikin babin mu'amala ne, babin mu'amala ne. Amma in har aka mai da abin ya zama kamar ibada, kamar wani bautar Allah, ana kusantar Allah da wannan alalin babu nasi a kai, to shi ne yake zama laifi. Don haka koda ba aure ba ne, idan mutum ya yi sha'awa ya kira ‘yan uwansa ya ba su abinci, ya zauna da su a yi hira, ba a mai da shi ibada ba, ba a mai da shi kusantar Allah da wannan ba, wannan babu komai.
Na'am. Sai tambaya ta gaba wadda ta fito daga Ahmad Gwale, ya ce, shin ya halatta mutum ya bi umarnin mahaifiyarsa a yayin da ta yi masa umarnin cewa ya rabu da ‘yan uwan mahaifinsa?
To mahaifa ana bin umarninsu, ana musu da'a cikin duk abin da bai saba wa umarnin Allah da da'a ga Ubangiji ba. To umarnin Allah da da'a gare shi sama suke da umarnin mahaifa ko da'a gare su. Allah ya ce a musu da'a, amma da'ar su dole tana karkashin da'a ga Allah, umarnin su yana karkashin umarnin Allah, ba a keta umarnin Allah dan a yi musu da'a. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Annabi yana cewa ba a da'a ga wani mahaluki, kaga li makhluqin, uwa da uba sun shiga cikin makhluq, ba a da'a ga wani mahaluki a saba mahalicci. Haka bai halatta a ce an yi da'a ga uwa ko uba ba a cikin abin da yake saban Allah ne. Annabi yana cewa innamat ta'atu fil ma'ruf, ana yin da'a ne kawai a cikin abin da shari'a ta yarda da shi, ta zo da shi, abin da shari'a ta san da shi. Don haka yanke zumunci wannan haramun ne a musulunci. Ubangiji ta'ala ya hana a yanke zumunci, wa la'asaitum ان تولوا في الارض وان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم وهل اسيتم شن يا ينا كنا تصماني ني ان توليتم ان كن جوي با ان تفسدوا في الارض كشغا قسا كوي تبرنا وتقطعوا ارحامكم كيينكي زمنكم الذين يقطعون ما امر الله به ان يوصل هو يقطعون ما امر الله به ان يوصل suke yanke abin da Allah ta'ala ya umarni a sadar da shi na zumunci kaga zumunci wani abu ne da Allah ta'ala ya umarni a sadar da shi yanke shi wannan saban Allah ne to uwa ba za ta ce a yanke zumunci ba bayan Allah ta'ala yayi umarni a sadar da shi kuma a yanke kaga anan an yi mata da'a an saba wa Allah don haka in ta ce ka daina kula ɗan uwan mahaifinka ko shakka wannan tashi ka daina kula iyayenka kenan ba za ka yi mata da'a anan ba sai ka bi ta hankali ta gaganar da ita cewa wannan ba daidai bane a shar'ance ko me suka yi mata ko me tsakanin su da ita ba daidai bane ta yi umarni ita kuma da sabon Allah
na'am sai tambayar da take cewa malam yaya sunan sahabin da ya tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallama cewa waye kamata a fi kyautatawa inda Annabi ya ce mahaifiya har sau uku
to na farko sanin sunan sahabin bai da wani muhimmanci a gurinka mai muhimmi a gurinka shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ayo mahaifiya biyayya kyautata mata amma fifita kyautata mata sama da kyautatawa uba wannan shine muhimmi a gurinka kuma sakon ya isa sakon ya zo maka a haka hadisin yana cikin sahih bukhari hadisin abu huraira ne cewa anna rajulan sa'ala annabi sallallahu alaihi wasallam man ahqqu nasi bis suhba ya rasulullah waye yafi cancanta cikin mutane in zauna da shi in kyautata mishi annabi sallallahu alaihi wasallam ce ummuka qala summa man qala ummuka qala summa man qala ummuka qala summa man qala abuk haka yazo anna rajulan akwai wata riwaya a cikin adabul mufrad wanda take nuna cewa muawiya ibn haida ya tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam irin wannan tambayar annabi ya ce ba mahaifiyarka sannan wa sannan mahaifiyarka sannan wa sannan mahaifiyarka sannan wa sannan mahaifinka akwai ruwa a cikin adabul mufrad wanda muawiya ibn haida yayi wannan tambaya cikin sahabbai to shine ibn hajar yake cewa tayu yahtamil ya zama shi din ne al'aini a cikin littafin sabdatul qari ya kakkawo wasu ma da suka yi irin wannan tambayoyin haka ba tabbas cewa shi ma wannan din shi ne a shitar wayar Abu Huraira bai faɗi kowane mutum da cewa anna rajulan wani mutum to ba wani hikimar da lalle sai ka san wani mutum ne ka dai abin da annabi ya ce masa shi ne kuma abin da ya kamata ka sani kuma saƙon ya iso maka
na'am Mustafa Kurna ya ce idan aka zalunci mutum ya yi rantsuwa ba zai yarda ba daga baya aka ba shi haƙuri sai ya yafe to ya matsayin wannan rantsuwa shin zai yi mata kafara
na'am idan mutum ya rantsuwa ba zai yi abu ba kuma daga baya yayi sai kafara dama haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kuka rantsi ba za ku yi abu ba sannan kuka ga abin da yafi shi alkhairi to sai ku yi kafara ku yi abin da yafi alkhairi din haka manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisin sahihai ne cewa idan ɗayan ku ya rantsi ba zai yi abu sannan ya ga abin da zai yi shine mafi alkhairi to falyati allazi huwa khair wa likaffir an yaminihi to ya ai alkhairin yayi kafara so abin da zaka yi shine in ka rantsuwa ba zaka yafe ma wani ba dan dama abin da ya kamata ka yafe din falyafu wal yasfahu kamar yadda Allah ya ga sa idan Abubakar sai afuwa sai yafe su to kai rantsuwa ba zaka yafe ba yafewar ita ce tafi wa an ta'fu aqrabu littaqwa inda Allah ya ce an ta'fu aqrabu littaqwa ku yafe din shi yafi kusa da tsoron Allah to kai yafiyar shi ne yafi kamata sai ka ce da ba za ka yi ba daga baya kuma dai sai ka ga ya kamata ka yafe sai kai kafara akan rantsuwar da kai sai ka yafe masa ko ka yafe masa sai kai kafara da kai
na'am wannan kuma yace malam yawancin zakar da muke bayarwa duk shekara mutanen dai da muke bawa su muke kuma bawa shin hakan yayi daidai a shari'a
dama a shari'a wanda aka ce ka bawa sune waɗannan da aka faɗa inna sadaqatul fuqara wal masakin wal amilina alaiha والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل ودنن كسو غدا 8 su aka ce a bawa zakka in wadanda ka bawa bara suna nan cikin fukara udun ko masaki din ko al'amilina alaiha ko al-mu'allafati qulubuhum sune dai a bana din ma fukara udin ne a bana din ma masaki din ne ba abin da zai hana ka ba su ba a ce in ka ba su bana ba shi kenan su an fitar da su sai dai wani ya ba su a'a ba wanda ya taba fadar haka abin da ake bukata shine ka ba su din inda wata kila ma zaka ba su da dan kauri kila wani ya zama shi wata shekara zakka zai yi shi kaga shi an fitar da shi an samu wani kuma wanda shi kuma bai da shi shi ma an karfafe shi a tallafe shi a ciccibo shi ta yadda shi ma wata kila bade ya zama cikin masu bada zakka din dan zaman zakka shine a rage wa mutane kaifin talauci bai yiwa a cire talauci gaba ɗaya a rayuwa wanda duk zaka je yana cewa za a kakkabe talauci wannan ƙarya yake babu duk duniya ma babu inda ba talaka duk duniya duk arzikin kasa akwai talaka ba ka sai dai kawai a zamana ana taus ana wato taimakawa talakan inda dai yake a taimake shi amma magana a kakkaba talauci wannan magana ma ta saba sunnatullah al-kauniyya al-qadariyya sunna ubangiji yayi mutane talakawa yayi wasu wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fi rizq ubangiji ya fifita sashin ku akan sashi a cikin arziki da haka bayiwa Allah yayi wannan fifitawar kai kace kowa ya daidaita da kowa ko mulkin gurguzu da ake cewa kowa sai ya zama daidai wa daida kudi ya zama hannun gwamnati ita gwamnati ce za ta raba wa kowa daidai wa daida wannan kaga mulki ne ko in ce aqida ce ta saba ta fitira ta dan adam ta fitira ta dabba ita karan kanta tana son ta zama ta ji cewa wannan abu nata ne ta mallaki abu kaza haka ko nama ka ba wa dabba mage in ka bata nama su biyu za ta dauke ta tafi nata ne ba za ta bar wancan ta taba ba so tana da wannan gariza din ta ta mallaki abu to bare dan adam Allah ya bashi hankali tana da gariza ta ya mallaki abu to kace a za ka hana kowa mallakar abu wannan shi kansa yana tafiya wato akasin dabi'a ta dan adam musulunci baya cin karo da fitra da ubangiji ta'ala shine ma addinul fitra din baya cin karo da yadda Allah ta'ala ya halicci dabi'a ta dan adam so babu yadda za a ce ka iya kawar da talauci sai dai ka rarrage shi ka samar da abin da zai kawo fahimtar juna tsakanin masu akwai da wanda babu akwai ka yi yadda dukiya ba za ta dan daskare guri guda ba ka zama na wasu su kadai ne suke facaka dukiya saura kuma suna nan suna ta mutuwa da talauci kai musulunci yana kware ya kashe irin wannan kai la yakuna dulatan bainal aghnia minkum ba san dukiya ta zama kuri guda take cycle take wato jujjuyawa wasu kuma can suna cikin wahala suna ta mutuwa saboda talauci ya zama na waɗannan suna dukiya amma kuma dukiyar waɗannan tana samun waɗannan su ma suna ci a ciki suna sha a ciki suna samun relief wannan shine abinda tsarin da musulunci yazo da shi haka ba ce akai in ka ba mutun zakka bana ba haramun ne baka bashi ko haramun ne wata shekara ka bashi mutukar dai yana nan cikin wannan kaso mutane da Allah ya faɗa din nan bai fita daga cikin su ba to zaka iya ka bashi
na'am sai tambayar da take cewa malam menene wanda take cewa malam naji a wani hadisi an ce kudin da ake ba wanzani makaruhi ne kuma an ce annabi sallallahu alaihi wasallama yana biyan wanzamin sa malam a warware min wannan matsalar
to ba ce kudin da ake ba wanzami makaruhi ba haka yi kasbul hajjami khabith ba yana nufin makaruhi ba to aka yi kudin da hanyar da mai wanzami ke samun kuɗi hanya ce da ba ta da kyau ma'ana ba ta da kyau al-khubuth anan saboda yana ta'amuli da jini misali ya yanka ya fidda jini ya abin nan ba wani abu ne da yake da kyan gani a ido a ce hanyar samun sa shine sai ya tsatsaga mutane duk da ya samu lafiya kahon nan yana taimakawa wajen samun lafiya annabi sallallahu alaihi wasallam an masa kaho an masa aka an masa baya ka fada kuma ya biya wanzamin kudin sa kaga wannan sai yake nuna cewa abinda wanzamin ya ci ba wai haramun ya ci ba to amma ba sana'a bace da ake wato kwadaitar da mutane su zama suna yin ta ba kamar kasuwanci ba misali da annabi shi karan kansa ya taba yin kasuwanci ba ba kamar sana'ar hannu ba misali da za a ce mutum yana kafintanci misali kaga wannan ba dai take da sana'ar da kake ta'amuli da jini da yanka da waye wannan shine kai abin da ake nufi amma bayar wanda yayi shi ya nuna khabith a can ba yana nufin haramun ba shi annabi ya bayar ya nuna ba haram ba in haramun ne ba zai biya ba kuma aka ce shi wanzami an yadda yayi wanzanci amma ka biya shi kaga shi kenan an ce ka a daina wanzanci kenan zai zauna ne kawai yana yin wanzanci ba a bashi komai
na'am sai tambayar da take cewa mallam idan wani ya sa ni aiki sai nayi amfani da kuɗi na wajen gudanar da aikin shin na iya karbar sama da abin da na kashe
to ya danganta idan jinga kuka yi da shi cewa zaka yi masa kaza kuma zai biya ka kaza kai kuma abinda zaka yi din nan zaka kashe kuɗi wajen kai da ban kai lissafin abinda zaka kashe da wahalar da zaka sha da ribar da aka ci yayin da cewa zai baka shikenan sai kai masa rijiya ce za a haka masa zaka samu ma'aikata zaka biya su zaka tsaya ka kula da aikin har a gama kai estimate din abinda zaka kashe da abinda zaka samu kuka yi kace kaza yace ya yadda shikenan amma in sautu misali ya baka ka karbi sautu to zaka ga kuɗi ka so mun kaza sai ka je ka samu an yi ragi to zaka dawo masa da ragin da ragin sa wato shi kai ne zai baka kuɗin leburanci kai kuma zaka shi kuma zai bada kuɗin kaya kai biya ka kuɗin leburanci shikenan kai estimate din kaya zai so kaza za a so kaza so kaza kuɗi kaza ga kuɗin sa kaza ga kuɗin sa to in ka je sai aka samu ragi to kaka ka masa ragin sa abu kaza na je an samu ragi in ya ce na bar maka shikenan sai ka ci hani'an mari'a ya zama halal malak in kuma yace ba ni kana na shi ne ya iya karbar kayan sa kamar yanda ka san idan ka je ka samu an yi kari aigun sa zaka dawo sai ka zo ka ce masa kudin nan da ka bani an yi karin kayan nan sai an karo to yadda ka san in an yi kari zaka dawo gurin sa to haka nan an yi ragi maka dawo masa da wannan idan shi zai sai kaya kai amma in aikin ya baka kai ne mai neman sayan kaya kai ne mai dauko lebo kai ne zaka kai dai kun yi jinga akan abu kaza yake so za a yi masa zai biya kaza ya yadda to wannan babu komai ya danganta da irin yadda abin yake
na'am sai tambayar abba muhammad kurawa ya ce shin ana karanta karatun tahiya a sujjadar kabali ko ba'adi
magana mafi inganci shine in mutum ya sujjada ba'adi ko kabali baya karanta tahiya da zarar ya dago daga sujjadodin biyu shikenan sallama zai yi wannan duka hadisan da suka zo da suka yi magana da sujjada ta sahawu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ba'adi ko kabali ba su ambaci tahiya ba hadisi ɗaya da ya zo da ruwaya tahiya shine hadisin imran ibn husayn shi ma a ɗaya daga cikin sanadinsa duka abinnan a sanid ɗinsa duk wani hanyar da aka rawaito hadisin ba ta ambaci tahiya ba sai hanya kwaya ɗaya wanda shine malamai suke kira hadisi shadh wato rawi guda ɗaya ya saba wa duk sauran wanda suka yi ruwaya don haka wannan ziyadar summa tashahada da ya zo a cikin ɗaya daga cikin ruwayoyin hadisin imran ibn husayn ziyada ce shadha inda malamai suka yi bayani don haka babu tahiya
na'am wannan tambayar kuma tana cewa shin wai idan mutum ya sadu da matarsa ba za su taba yaro ko yarinyar su ba har sai sun yi wanka shin haka ne
wannan surkulle ne kawai ba shi da wani asali ba inda aka faɗi haka za su taba yaron su ko za su taba ɗan su ba ba me in sun taba shi janabar ai ba a hannu take ba inda haila ba a hannun mutum take ba yadda mace mai haila za ta taba komai za ta yi komai da wacce ba ta da haila take yi to haka ma mai janaba za ta iya yi kamar annabi yake cewa lokacin da ya ce wa Aisha je ki dauko min tabarma a cikin masallaci su ce rasulullah haila nake sai annabi ya ce haida tuki laysat fi yadiki ai ba a hannunki haila take ba to haka nan mai janaba janaba ta ba a hannun take ba namiji ma janaba su ba a hannun su take ba haka cewa ba za su taba yaro ba wannan duk soki burutsu ne ba ilimi bane
na'am wannan kuma yake cewa mallam shin ya halatta a yi alwala a shawa
to ana son ba a son israfi wato almubazzaranci da ruwa wanda zai alwala a shawa shakka zai zubar da ruwa fiye da kima tunda shawa yadda take zuba ba haka akan famfo yake zuba ba haka ubangiji kuma ya hana albazaranci da komai ma kulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin ku ci ku sha ka ku yi albazaranci Allah baya son masu albazaranci ce innal mubazzirina kanu ikhwana ash-shaytan wala tubazzir tabzira innal mubazzirina kanu ikhwana ash-shayatin kana ash-shaytanu rabbihi kafura kada kai albazaranci haka komai ba yadda kai albazaranci ba haka alwala ta shawa ba ta da wata ma'ana kai kanka ma ba da din albazan ma da za ka yi wannan tambaye ba dan bana ji akwai wanda zai ji dadin alwala ta shawa ka tare ruwan ka tsuguna kai alwala yafi maka sauki ta za ka alwala shawa tana zuba da da shawar da na sani ce in ba wacce take rike ta a hannu ba almuhim dai duk inda za ka yi alwala ya zama na ka kwararar da ruwa fiye da kima wannan bai dace ba
na'am sai tambayar Nura Idris Maliya yace malam menene halaccin siyan gwanjan kaya da custom ke yi
sayan kaya daga wajen custom ba da custom ke yi ba su ake saya a gurin su a ka'ida ba ka sayar da abinda ba naka ba ko ka sayar ko ka sayi abinda wani wanda ba nashi bai sayar maka mutum ne ba abu ba nashi ba sashi ba ba bare kayan da za a karba ba bisa haƙƙi ba ka'ida ba daidai ba ne mutum ya sayi kayan shi a kwace masa wannan a shari'ance a musulunci kuma a wata doka da mutane za su kafa a junansu su sun yadda to in yana magana shari'a ta musulunci ita ba ta yadda da wannan ba to in kai har musulmi ne na kwarai to bai halatta ka saya ba kuma suka saya to ka sayi kayan da suke na kwaci na haram fa abinda ka samu a ciki na riba haram ka ci kuma sai Allah ta'ala ya caje ka taro da kwabo ranar gobe kiyama sai ka biya su ranar da babu dirhami babu dinari babu dala babu naira babu euro sai dai a kwashi ayyukanka na kwarai a biya waɗanda ka cuta in baka da su in baka da aikin ka na kwarai ko ya kare a kwaso laifukan su a yaba mutum karshe kuma a ja mutum giri zuwa wutar jahannama Allah ya tsare mu saboda haka bai dace ba
na'am wannan kuma tace mallan ya halatta matar aure ta yi karin gashi ko gyaran gida domin yi wa mijinta kwalliya
to kamar yadda muka sani Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ya la'anci alwasila wal mustawsila mata da take a ƙara gashin ta ko take sana'ar ƙarin gashi ko wacce ake yiwa duk sanda mace za ta ƙara gashi zama gashin da za ta sa ya saji da nata har yadda ba za a iya bambancewa wannan gashin ta bane wannan ba gashin ta bane haramun ne wannan hadisi ya hana wannan haka nan gyaran jira Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan ita ce annamisa wal mutanammisa wacce za ta rika wato kankare girarta wai zan ta yi kyau wannan haramun ne annabi ya hana haka na almutafallija wacce take kankare haƙorinta don ta yi ushiriya annabi ya haramta wannan ya ce Allah ya la'anci mai yin wannan haka nan alwashima wal mustawshima da wacce take yin zane a jikinta zazzana jikinta ko ta sa a zazzana mata jiki kyakketa mata shi da allura ko da reza don ta yi wani ado wannan duk an haramta Allah ya la'anci mai yin wannan so annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi dalilin da yasa aka la'anta mutaghayyirat li khalqillah shi sune masu canza halittar Allah canza halittar Allah kuma bin umarnin shaydan ne ce wala amurannahum falyubtikunna azanal an'am wala amurannahum falyughayyirunna khalqallah sai na umarce su su rika tsatsaga kunnuwan dabbobin su kuma sai na umarce su su rika canza halittar Allah saboda haka matar da za ta yi wannan tana barin ta canza halittar da Allah ya mata ne Allah ya la'anci ta ya tsine mata ta zama mai biyayya ce ga shaidan saboda haka ba za ki abinda za ki faranta ran mijinki rai ba alhalin kuma abin ubangiji ta Allah baya so tun ya jawo kan shushin Allah dan ya faranta wa mijinsa rai wannan haramun ne ne ka gama magana la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq duk wanda ya ce zai nemi yardar mutane da hushin Allah sai Allah ya fushi da shi ko mutanen ma su yi fushi da shi wato abinda yake so ya samu ma na yardar mutane din ba zai same ta ba saboda haka bai halatta ki ba dan kawai ki faranta wa mijinki rai tunda dai abin musulunci bai yadda ba in kuma shi zai ce ayi ki ga masa cewa musulunci ya hana dan haka ya neme ki da abinda musulunci ya amince miki ya yarje miki ki yi masa amma abinda ya saba musulunci kake yadda ki masa biyayya akan sa
na'am wannan kuma yace malam me ya hukuncin shan magani domin karin kiba ko kara girman wani bangare na jiki?
To kamar da muka sha fada, mun taba fada irin wannan cewa idan har wato mutum zai sha wani abu dan jikin sa ya kara girma, ko ku a'a yana fama da kiba ne aka ce ga wani abu, in ya sha zai samu saukin wannan kiba din, to abinda dai zai yi kawai ya tabbata abin ba zai cutar da shi ba a musulmi abin a lafiyanci, ta fuskar lafiya ba zai cutu ba. In ba zai cutu ta fuskar lafiya ba, shari'a ba ta hana shi wannan ba, tunda anan canjin da zai samu ba shi zai yi wa kansa ba, zai sha ne kuma daga baya abin ya faru gare shi da izinin Ubangiji, ba shi zai dauki wani abu da abin nan ba. Kuma idan har ya kasance kiba ce, misali kiban nan tana cutar da shi, ko rama ce, raman nan tana cutar da shi, yana cutuwa ta wasu bangare, ce dole ne sai ya dan kara nauyinsa yayi kadan, to aka ce ga abubuwan da zai ci, ya ce zai kara nauyinsa zai karu, wannan babu wani abu, kawai dai a tabbatar da cewa ba za su cutar da shi a ta fuskar lafiya ba. In aka tabbatar da wannan, yin wannan din ba shi da laifi.
Na'am. Sai tambayar Umar Ado Sheshe yace, ina ingancin hadisin da ke cewa idan ka ga mai kuturta ka gudu kamar wanda ya ga halaka?
Hadisi ne sahihi, yana cikin sahih al-Bukhari, firra min al-majzum firaraka min al-asad, ka gujewa mai cutar kuturta kamar da kake gujewa zaki. Malamai suka ce abinda ake nufi shine komai Ubangiji ya sa masa sabab, wato komai ya sa masa sababi, Allah ya sanya sababin a samu haihuwa, a yi aure, sababin da mutumin da yake wato yana jin kishi ya sha ruwa, ko yana jin abinci, yana jin yunwa ya ci abinci, wannan duk asbab ne Ubangiji ya sa na kawar da wasu abubuwa. To haka nan daga cikin asbab na daukan cuta ta kuduwa da wanda yake da wannan cutar, idan cuta ce wata ke yadu, in aka cakuɗe shi Ubangiji ya sanya sababin kamuwa da wannan cutar zama da shi, cakuɗuwa da shi, sannan cutar tana sa mutum ne bi iznillah, da izinin Allah wanda shi ya sanya wannan abin ya zama sababi. To ka gujewa dukkan abin da aka ce shi ne sababin da zai haifar da abu kaza, to ka guje masa, wannan shi ne abin da hadisin yake nufi, kuma hadisi ne wanda yake tabbatacce sahihi.
Na'am. Sai tambayar Umar Abdullahi Goran Dutse yace, malam a yi mun bayani akan matsayin azurfa, domin naji an ce sanya zobe na azurfa sunna ne.
To tunda ka ji an ce sunna ne, kuma waje wani bayani kake so a maka? Azurfa dukiya ce, kamar yadda ka sani ana amfani da naira da dala a nan yanzu, to haka a da ake amfani da azurfa da zinare, su ne dukiya din. In aka buga zinare gwal, in aka buga shi ya zama kuɗi, sai a kira shi dinar. Ita kuma azurfa in aka buga ta ta zama kuɗi, sai a kira wata dirham, so aka ake amfani da su. To ana yin zobe a samu zala, yana da zobe min fidda na azurfa, wannan shi ne, amma ba wani falala ce ta zo da ita ta musamman ba.
Na'am. Sai wannan tambaya da ta ce, malam uba ne ya ce ba zai tsaura wa yarsa aure ba, saboda ya bata wanda ba ta so, shin wani zai iya tsaura mata?
To idan uba ya ce ba zai yi aure ba, duk da cewa ga shi ta samu wanda take so, yana so sai ya mata auren tilas, to sai a je gurin wani wanda yake matsayin uba gare ta, a je gurin uwan mahaifinta misali, ko kakanta, ko abin nan yayanta misali, duk za su iya mata walici. Idan a ce ta rasa duk waɗannan, a ce ba ta da su, daman daga uban shi kenan, ba ta da wani wanda yake cikin dangin uwa, kuma ba ta da wasu ɗan uwa wanda za su iya zama a matsayin wali, to sai ya zama sultan, sai a je gurin wanda yake shugaba, a je gurin mai unguwa, ko a je gurin dagaci, ko hakimi, ko sarki, ko a je gurin limamin gari, a gaya masa matsalar, ya fahimci matsalar yadda ta taso, ya fahimci cewa uban ya tibire saboda shi ya ce sai ya yi auren dole, ita kuma ta ce ba za ta yi auren dole ba. Idan har babu yadda za a shawo kan uban, a kira shi a yi masa nasiha, ya dai tibire, to shi kenan sai ya daura mata aure, ya zama shi ne waliyanta. Wannan ba hawa kawai karan farko ba, shi kenan, duk inda ta je kawai ta ce uba na ya ki daura min aure kawai, ci to zo in daura, a'a sai an yi bincike an tabbatar me yake faru an ji ta bakin uban an zauna da shi an kuma nuna masa in shine mai kuskure in kuma ita ce mai kuskure an nuna mata wannan dole sai an yi wannan sannan ne za a yi hukunci amma in an yi wannan in gaba daya aka gano cewa dai ita ke da gaskiya shi uban kuma ya dage akan matsayinsa cewa shi dai ba zai mata aure da kansa ba to wannan shikenan sai a samu wani wanda zai jibinci auren kamar yadda muka faɗa
na'am to ma sauraro anan muka kawo ƙarshen wannan shiri namu na fatoyin rahama a yau kada a manta za a iya aiko mana da sakonnin tambayoyi ta adireshin mu na yanar gizo wato fatoyin rahama @yahoo.com za kuma a iya aiko mana ta kan shafin mu na sada zumunta wato Facebook za kuma a iya aiko mana da rubutattun tambayoyi kamar yadda aka saba da aka a madadin shehu malamin mu Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemo da kuma Bashir Idris Ngwago da Mustapha bin Adam Shekawa waɗanda suka tace mana muryoyi kuma suka sada mu da ku ni shehu Bala Kabara nake cewa mu haɗa wani shirin da yardar Allah
to madalla da fata